Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa daga cikin likitocin Najeriya 75,000 da suka yi rajista fiye da 40,000 sun fice zuwa wasu ƙasashe? Me ya kawo haka? Abinda za mu yi ƙoƙarin dubawa kenan. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanaki shugaban kungiyar likitoci reshen jihar Lagos, Dr. Olumuyiwa Odusote, ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Najeriya cewa yawan likitocin Najeriya da suke ficewa daga ƙasar zuwa wasu ƙasashen duniya yana firgitarwa. A saboda haka ana buƙatar ɗaukar matakan gaggawa na magance wannan matsala. Dr. Odusote ya ce a Lagos kawai fiye da likitoci 40,000 daga cikin likitoci 75,000 da suka yi rajista sun fice sun koma wasu ƙasashe, yayin da kashi 70 daga cikin 100 na likitocin da ke cikin Najeriya suke ne tunanin neman aiki a wata ƙasar wajen. Ya ce matsalar ta kai jallin da idan majinyaci ya je asibiti, to sai ya yi kimamin sa'o'i 2-3 kafin ya ga likita. Dr. Odusote ya ce a bana kurum, likitoci 100 ne suka bar aiki a asibitin koyarwa da ke Badan jihar Oyo, kuma kimamin likitoci 800 suka bar aiki a asibitocin jihar Lagos cikin shekaru 2 da suka shige. Jihar Kebbi, arewa maso yammacin Najeriya, ta kasa ɗaukan koda likita guda ɗaya ne cikin shekaru 2, duk da tallan neman likitoci da ta shaye. Fiye da likitoci da nurse metan ne suka bar aiki a asibitin koyarwa na Ladoke Akintola a Bana. Dr. Odusote ya ce matsalolin da suka shafi asibitoci a Najeriya ga su nan tsibi-tsibi. Yawancin manyan asibitocin Najeriya, in bai cin wadda take birnin Eko, ba su da isassun kayayyakin aiki. Wasu asibitocin ma sun zama wuraren da ke yada cututtuka masu saurin yaduwa. Haka kuma wasu asibitocin ba su da isassun gadaje, an maida barandan asibiti wajen kwantar da majinyata. A saboda haka likitocin da suke da aiki yi musu yawa suna tattafka kurakurai, wasu mata kai ga rasa rayuka. Ya ce a yanzu haka Najeriya tana buƙatar likitoci ƙwararru 300,333, kuma tana buƙatar ɗaukan likitoci kimanin 10,605 a duk shekara domin bayar da ingantaccen kiwon lafiya ko kuma jinya ga majinyata. Abin takaici kuma Dr. Odusote ya ce kasafin kuɗin da aka gabatar ko aka ware wa harkokin kiwon lafiya kashi 3.9 ne daga cikin 100 kurum. Ya kamata a ce an ware fiye da kashi 3.9 daga cikin 100, domin kashi 3.9 daga cikin 100 da gwamnatin Najeriya ta ware wa harkokin kiwon lafiya a kasafin kuɗin shekara ta 2018 bai kai adadin kashi 15 daga cikin 100 da kungiyar lafiya ta duniya ta ba da shawarar a warewa harkokin kiwon lafiya ba. Kaka tsara kaka, lafiya fa ita ce uwar jiki. Wakilin sashen Hausa Nasiru Elkaya ya samu damar zantawa da Dr. Tahir Lawan, ɗaya daga cikin irin likitocin da suka ba aiki suka nemi aiki a wani asibitin. Ga dai abin da Dr. Lawan ke cewa.
Matsalar da ake samu na ɗaiɗai in ka duba tun daga makarantun koyon aikin likitoci, zaka ga ɗalibai da yawa suna buƙatar su ga aikin nan kuma babu wuri. Kamar misali, na san jami'ar da a bara ɗalibai kusan 4,000 suka nuna sha'awar suna son su koyi aikin likitanci a jami'ar, kuma ita a doka mutum 150 kawai za ta iya ɗauka. Saboda haka zuwa ƙwarewa shi ma da wannan matsalar, akwai likitoci da dama da suka gama suna son su ɗauki wani ɓangare su ƙware, kuma babu isasshen wurare a sauran asibitoci. To kuma duk lokacin da ya kasance an samu irin wannan matsala, to zaka ga kenan ba an yi sa'a ba sai ya kasance sai masu gata wanda suke da wasu da za su iya magana ta baki a samu shiga. Kasan nan kuwa har akwai waɗanda wuraren da zaka ji asibitoci ma har suna sai da fam ne, wanda doka duk babu wannan abu. Amma saboda ko a samu yadda za a hana wasu shiga ko kuma dai a san saboda wurin kaɗan ne kuma mutanen na da yawa.
Dokta Mukuma, kan maganar kuma likitoci ƙwararru 'yan Najeriya da ke ficewa waje, gashi kai ma ka bar babban asibitin ƙasa na tarayya da ke Abuja, ka koma asibitin ƙasashen ƙetare Nizamiye na Turkiya da ke Abuja. Me yasa kuke ɗaukar wannan matakin ne na barin asibitocin ƙasa ku koma waje?
Gaskiya idan ka duba banda asibitocin, misali banda asibitocin gwamnatin tarayya, kusan za ka iya cewa misali asibitocin jihohi, misali inda za a bincika a ce asibitin da ya kai matsayin general hospital ko specialist a Najeriya, za ka sha mamaki a jihohi da wuya a samu asibiti guda goma wanda ya cancanta a kira shi ko specialist nan ko kuma general hospital. Dalili babu kayan aiki, gwamnatocin kuma ba su damu ba a kan hakan. Za ka ga an kira asibiti general hospital amma watakila likita kwaya ɗaya da ya je tsohon ƙasa ya zauna shi kaɗai ne a wurin nan, kuma an kira shi general hospital. Babu kayan aiki, sannan yanayin aiki shi kuma gaskiya mafi yawanci daga likitocin nan za ka ga kowa yana son, kana son kai aikin da kana aikin kana jin daɗin yin aiki, amma in kana son kai aiki babu kayan aiki ko yanayin wurin aiki ya zama matsala, kaga za ka yi aikin ne ba tare da kana jin daɗin shi ba, kuma ba tare da kana samun abin da kake so ka gani ba. Misali ka zama da lafiya kana abin da ya kamata, kaga ya samu sauƙi kai farin ciki. Dan farin cikin likita kenan ka zo da matsala, ya gane matsala, ya yi maganin da ka samu sauƙi, to shi a wannan rana komai ya yi mai kyau.
Ba maganar rashin ingancin albashi?
Ko da maganar rashin ingancin albashi, za ka ga wani lokacin gaskiyar magana ba wai albashin ne abu na farko da mutane ke dubawa ba. Saboda inda za ka je, misali ko da albashin ya fi haka, to za ka ga akwai irin su haraji da za ka biya, rayuwa ce mai tsada da sauransu. Amma inda a ce za ka samu wurin da akwai kayan aikin nan da zai baka damar kai aikin yadda kake so, sai ka ga cewar ka gwammace ka je nan ko da ku a cikin Najeriya.
Haka ma wani ɗan ƙasar Uganda da ke da kamfanin samar da kiwon lafiya ga mutanen da tamkar amince da batunsu, ya yi bayanin cewa
there are many doctors, nurses and midwives like them that study locally and work elsewhere simply because of unemployment or
akwai likitoci, jami'an jinya da na ungozoma da dama a Afirka da kan yi karatu a gida amma su fice Turai don kalubalen rashin guraben aiki da kuma karancin albashi, inji dan kasar Uganda Christopher Ogeteka da ke da kamfanin samar da kiwon lafiya ga al'ummomi da tamkar an manta da batunsu.
And yet the local hospitals are understaffed, grossly understaffed.
Haka nan zaka ga asibitocin cikin gida ba su da wadatattun ma'aikata, kuma aiki ma yayi musu yawa. Wannan ita ce babbar damuwa ga sashen lafiya a Najeriya, wacce ita ce kasa mafi yawan jama'a a Afirka da akalla mutum miliyan 186, da haka ta zama ta bakwai ma a duniya. Jaridar yanar gizo ta Premium Times ta wallafa labarin da ke nuna yadda Larabawa ke ɗaukar likitoci daga Najeriya zuwa musamman ma Saudiya. A mahangar shugaban hukumar lafiya matakin farko na Gombe Dr. Ahmad Gana, kalubalen ba wai kawai na albashi ba ne, har ma da rashin wadatar kayan aiki da kan sa ƙwararrun likitoci ficewa don samun manyan asibitoci da hakan zai ba su damar nuna ƙwarewarsu.
Musamman a ce sai an bude zuciya, asibitocin da za su bude zuciyar ka su maka aiki a Najeriya ba su da yawa. Open heart surgery probably Enugu suna iya kokarin su, shi yasa wani lokaci zaka ga jama'an mu sukan yi tattaki su wuce India ko a tafi Saudi Arabia ko Dubai ko kuma Turai, domin akwai karancin kayan aiki irin wannan. Musamman yanzu kai a ce maka zuciyar da take buga jini ta zagaye jikin mutum ba tsayawa take yi ba, sannan kuma za a bude ta a mata aiki, to kaga dole sai an yi wata zuciyar kaman a gefe ta inji wanda zai tabbatar da jinin yana zagayawa, ita ana mata aiki kuma ita ma ana bata jinin, sannan sauran gangan jiki ana bada jini. Akwai matsala babba da muke da shi a Najeriya, da yawanci mai kuɗi zai ga cewar Najeriya ba zai taba samun biyan bukata ba. Likitocin da zaka je ka samu a Indian suna nan anan, sannan masu asibitin Indian sun zo sun kafa asibiti a Najeriya wajen haɗin kai tsakanin gwamnati da kuma su masu sa hannun jari. To irin waɗannan abubuwan su ne yadda za a yi a inganta harkar kiwon lafiya, domin gwamnati in ta tashi yawanci abubuwan akan yi ba a kaiwa makuran inda ake bukatan a kai. Amma idan aka samu mutane suna sa hannun jarinsu a cikin harkar kiwon lafiya tsakanin gwamnati da attajirai da kuma likitoci da sauran masu ayyuka a asibitoci, za a samu ingancin harkar kiwon lafiya a Najeriya.
zai yi wuya shafi shekara ba tare da barazanar rajin aiki daga likitocin Najeriya ba kan neman ƙarin albashi da gyara asibitoci. Za ka tarar ƙwararrun likitoci da ba su fice ƙetaren ba kan yi aiki a asibitocin gwamnati, amma can gefe suna da asibitoci masu zaman kansu da sukan caji kuɗin da suka fi ƙarfin talaka. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Allah ka ba mu sa'a mai sama, Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama, Allah ka taimake mu amin. Zan gaida likitoci masu kulawa da lahiya, masu kulawa da rayuwar mu mai sama, Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama, Allah kiyaye ciwo gobe. Allah ka ba mu sa'a mai sama, Allah faɗe azaba gobe.
Haka ne, muna jinjinawa likitoci da nas-nas da kuma ungozumomi. A saboda haka, idan Allah ya yadda, za mu yi ƙoƙarin jin ra'ayinsu a kan irin matsalolin da suke fuskanta da kuma hanyoyi ko kuma matakan da suka ga ya kamata a ɗauka domin shawo kan wannan matsala. A halin yanzu kuwa, Jummai Ali ke cewa, lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke, wannan ko shakka babu. A huta lafiya.
Ah, 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 ah